أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعودوا أولنا نمتي نا لتنين yau 22 ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda kuma ya dace da 1 ga watan 4 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba amanta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 98 cikin wannan sura mai albarka suratul kahf sannan muna cikin karatun hadisi kuma lokaci ya cin mana daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna dake nan unguwar Fantami anan garin Gombe fadan jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka kafin mu shiga akwai tambaya kamar haka mai tambaya na farko yana tambaya game da karatun da aka yi na baya duk da ba wai karatu bane magana ne ya shigo ciki dangane da ƴan aljanna cewar za su ga Allah ranar gobe kiyama mun yi wannan magana ko mun kawo shi ne saboda Bahaushe yana cewa ganin annabi yafi ganin Allah wahala lokacin wannan maganan ba gaskiya bane ba ganin annabi yafi ganin Allah sauki dan har su Abu Jahil ma sun ga annabi ba karewa ba kenan su Abu Lahabin da Allah tsine musu Qur'ani ya kalli annabi gaba da gaba ce tabballaka ya Muhammad Allah ya masa raddi yace tabbada da Abi Lahabin wa tabba saboda haka sannan kuma ranar gobe kiyama din annabi zai je bakin alkausara wanda wasu za su taho mala'iku suna koransu annabi ya ce usayhabi usayhabi ai waɗannan sahabbai na ne kalmar usayhabi tasgiri ne na sahabbai ban san me tasgiri da Hausa ba ka kankanta abu kankantarwa ko yawa ko sa akwai kankantarwa ko kuma kaskantarwa sun sha bamban ina fata an gane kaman kace misali small he kace smaller ina fata an gane to shine ka kankanta abu ba ka kaskantar ba to shine kalmar usayhabi suna ce masa tasgiri da larabci kaman ai ismu tafdil ne akwai girman kai da Hausa akwai kuma girmama kai ina fata an gane ana so duk musulmi ya zama yana da girmama kai shine suke ce masa izzatun nafsi kar ka dauki kaskanci da wulakanci to wannan ba sunan shi girman kai ba ina fata an gane karka yadda kaskanta ka karka yadda wulakanta ka dan Allah ya daraja ka ya halice ka dan adam kuma ya halice ka musulmi kafa bizalika izza an fahimci wannan abin da kyau to sai muka ce a ran tashin kiyama ƴan aljanna ne kadai za su ga Allah subhanahu wataala banda ƴan wuta domin galibi akan ce kowa zai ga Allah abin da ake fada ke da sai muka ce a yan aljannan kansu ma suna ganin Allah ne bayan an shiga aljanna an nitsu shine Allah zai ce da su me kuke so so ci ya ubangiji me baka mana ba na ni'ima ka mana kaza ba wani abin da muke bukata Allah sai ya ce to a yau zan saukar da yadda ta akan ku ba zan yi fushi da ku ba har abada yan aljanna su yi farin ciki su yi murna an fahimci wannan abin da kyau to daga nan kuma Allah zai ainihin gayyaci ƴan aljanna su ga Allah subhanahu wataala ina fushi ne Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada. Kuma yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Wannan duk sun tabbatar da cewa ƴan aljanna ne kadai za su ga Allah. To sai ke cewa to ai an ce mutum zai je gaban Allah daga shi sai shi misali zai masa hisabi. Ai wannan psychologically ma zaka fahimci abin da ake nufi. Ina fata an gane. Kware ai ka je kiyama ka je gaban Allah. Shine abin da ake nufi. Za a maka hisabi daga kai sai ayyukanka ba mai kwatanka sai ayyukanka. Shine ma'anan abu. Allah zai maka hisabi ba lalle sai ka ganshi ba. An fahimci wannan abin da kyau. Duk abin da zai faru ba wanda zai ga Allah har a gama hisabi har a tafi inda za a tafi. Ko shi annabi kanshi alaihi salatu wassalam da yace zai je gaban Allah neman alfarma na a sallami mutane a musu hukunci saboda masifa ta kai masifa an tsaya Allah ya ki sauraron kowa. Allah ya yi fushin da bai taba yi ba a wannan yini. To a lokacin me zai faru? Annabawa kowa yace shi karma a zuwure shi, kowa ta kan shi yake. Ulul azm min ar-rusul kama annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, karshen daraja kenan fa a cikin annabawa. Ba wanda ya fi so in ka cire manzon Allah. Amma za su ce a'a ina kowa ta kan shi yake yau. To sai annabi shi kadai zai iya zuwa gaba ga Ubangiji ya sujjada ya roki Allah. Yace kalmomin da zai faɗa a lokacin shi ma a yanzu bai san su ba. Sai a ranar Allah zai masa ilhamin su, a kimtsa masa su kawai dinga yi wa Allah kirari, ya roki Allah, ya Allah a bada ceto. Ceton fa shine fa a yi mu mutanen hisabi ne fa. Yan wuta su yi wuta, yan aljanna su yi aljanna, waɗanda za a kai su riman. Ina fa su ba sa wuta ba sa aljanna, Allah kare kai mu wannan wurin. Shine al-a'raf, wanda za su zauna tsakanin wuta da aljanna kafin Allah cikin rahaman shi kuma daga baya ya yafe musu. To waɗannan su wane ne? Malamai suka yi magana guda biyu. Waɗanda suka ce waɗanda ake ajiyewa a wannan wurin shine mutumin da ya tafi jihadi. Jihadi na daga kalman Allah, jihadi na kirki fa. Ina fata an gane. Ba fada ba. Yawwa, akwai jihadi akwai fada. Kun gane ku? In ka mutu a fada kai ka jiyo. Allah ya kiyaye. Amma fada kan ko na inna kabilanci ne ma kan ba wani magana. Mutu ya mutu a fadan kabilanci ya mutuwan jahiliya. Kun fahimci wannan abin da ke wannan da nassin ainihin shari'ar musulunci. Sai dai na kare kai wannan ya halatta. Ku kare kanku in an kawo muku hari. To a wannan gabar dangane da ainihin yan Araf sai aka ce mutum ne ya tafi jihadi sai ya samu shahada. Me matsayin shi? Wanda ya mutu a wurin jihadi me matsayin shi? A mai rabar wannan kana ɗauka hankalin mutane dan agaji. An gane ko? Menene matsayin wanda ya mutu a wajen jihadi? Shahada. Ba na aljanna bane ba. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Aljanna kenan ai. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Yan aljanna ne. To amma da zai tafi jihadin ba da izinin iyayen shi ba sun ce karka je. Ya tafi iyayen shi na fushi babba sa ta ce karka je. Yace sai an je din. Baki fahimci sunna bane. Ka san akwai wasu jahilan ahli sunna har iyayen su suke warashin kunya. Saboda su sun fahimci sunna. Wallahi wuta zaka tafi. Wallahi tallahi duk sunnan ka in kana wa iyayen ka rashin kunya ko ƴan bid'a ne wallahi tallahi wuta zaka tafi. Wajibi ne ka girmama iyayenka koda ba musulmai bane ba. Ba ƙarshen ta ba kenan. Mahaifinka kafiri ne ba musulmi ba ko mahaifiyarka, wajibi ka mata da'a kan abinda ba sabon Allah bane ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? In an ce ne kar ka yi sallah nan ba za ka musu da'a ba. Amma ka girmama su, ka musu ladabi, ka mutunta su, ka musu ihsani, ka kyautata musu, wannan wajibi ne. Ku gane wannan abin da kyau. Yawwa. To sai ya tafi wannan jihadin da fushin iyayen shi. Ga shahada ga fushin iyaye sun haɗu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Saboda me? Saboda shi jihadi yakan zama lazim ne a kanka idan hari aka kawo. Ku gane bambancin abin. A lokacin ba a neman izinin kowa wajen kare kai, amma inda tafiya za a yi ba wajibi bane a kanka, fardu kifaya ne. Kun fahimci abin da nake nufi? Farilla ne da wani zai dauke ma, kamar sallar jana'iza ne. Ina fata an gane. Idan aka ce mutum ya rasu a unguwan nan an kiyama masa sallah, duk yan unguwan Allah zai kama su da laifi. Amma aka samu mutum 10 20 40 suka yi sun dauke wa saura, shine ma'anar fardu kifaya, farillan da wani zai dauke wa wani. To haka shi ma jihadi yake. To aka ce to irin wannan sai a ajiye su a Araf, ba sa wuta ba sa aljanna. In ka mutu iyayenka na fushi da kai, Allah na fushi da kai. Ridallahi fi ridal walidayn, da nassin hadisin annabi. Yardan Allah ana samun shi ta hanyar yardan iyaye, haka nan fushin Allah ana samun ta hanyar fushin iyaye. Akwai wani yazo zai tafi jihadi tare da annabi a cikin sahabbai. Annabi yace da shi, ahayyun walidayka, iyayenka suna raye? Yace na'am. Annabi yace fa fihi ma fajahid, ka je kai jihadi a wurin iyayenka, ka kula da su. Ina fata an gane, yafi bin mu da zaka yi jihadi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To a wannan gabar kenan. To malamai na biyu suka ce a waɗanda ake ajiye su a Araf su ne waɗanda sun mutu ayyukansu na lada 50, ayyukansu na zunubi ma 50. 50-50 kenan ko? Ba wanda ya rinjaye wani, sai a ajiye su a nan. Ana so ka samu koda 51 ne. Ba da shi ake cin jarraba ba. Amma Najeriya pass 40 ne a yi ko? 40 ne ba? To kaga pass a jami'ar Madina sai ka samu 60. A jami'ar Islamiyya ta Madina 60 shi ne pass. Arama. Na? A ekan Allah jiganka kawai. Ina fata an gane. To kaga ekan sai an tafi wurin 90 kenan. In dai an ce 90 dole sai an haura 90. In dai 60 shi ne pass, to kaga ekan sai an tafi 90 da wadaya zuwa 100. To sun tsara haka ne wai saboda a dai kawai jijjiga kwakwalen mutane. To Allah ya sa mu dace. A takaice dai amsan tambayar nan shine a za a shiga ba lalle ne a ga Allah ba dan ya maka hisabi, matukar kai ba dan aljanna ba ne ba, wannan shine. Sai tambaya ta biyu shi kuma yace menene a dangane da mala'iku, shin mala'iku za su mutu ranar kiyama? To ina ruwanka, ko su mutu ko kar su mutu, kakan ba ka mutu ba ko ba haka ba. Irin tambayar nan ba ta da wani fa'ida, ko a karatu sai a cikin mutawwalat za ka gansu, sai ka tafi manyan littattafai. Tun ba matsala ce da aka damu da a santa ba. Ina fa akwai abin da suke da mahimmanci. Yanzu akwai wanda ya zo min tambaya ya ce wai yaya sunan mahaifiyar annabi Musa? Ɗaya kenan. Ya ce na biyu kuma ya sunan mahaifiyar Fir'auna? Da ya gama sai na ce kai shi ne damuwanka? Ya ce yana so ya san wannan abu. Sai na ce tunan Allah ne kuma zan maka tambaya, gaya min sharuɗan azumi guda 5. Shi kenan. Sai ga shafara shafa kai. To akwai abin da yake da mahimmanci ka sani, ina ruwanka da babar maman Fir'auna? Allah ya sauke. A takaice dangane da inshin mala'iku za su mutu ko ba za su mutu ba, sabani ne na malamai. Imamul Manawi yanzu fa zan shigo aka mika min tambayan nan. Ina hanyar shigowa nan na agaje mika min. An gane ku? To kaga wannan in ba ka shirya ba sai a hankali. Imamul Manawi cikin Faidul Qadir ya kawo ijma'i dangane da cewa mala'iku za su mutu. Bisa ka'idan kullu shay'in halikun illa wajha. Ina fata an gane. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Karshen suratul Qasas. Sannan kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. To anan sai malamai irin su Imamul Manawi yake ci jima'i ne ce mala'iku za su mutu idan suka mutu sai ya zama kowa ya mutu sauran mala'ikan mutuwa shi kuma sai ya mutu shi ma da umarnin Allah subhanahu wata'ala to a lokacin zai zama babu abin da ya rage mai rai sai Allah subhanahu wata'ala to shi abin da ya tafi akai kenan Imam al-Qurtubi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin a cikin tafsirin shi shi ma dai karkashin wannan ayan to wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana buƙatar nassi sarihi in an ce nassi sarihi shine a samu nassi karara Allah ya ce kaza zai faru ko annabi ya ce kaza zai faru in babu irin wannan nassin kana da mu da shi shigin sai an san wannan abu sanin shi da rashin sanin shi ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba yau idan ka san mala'iku za su mutu me zai ƙara maka imani idan baka sani ba me zai rage maka imani babu ina fata an gane a takaice da wannan shine abin da zan iya hararowa maganar Imam al-Manawi cikin littafin shi cikin tafsirin shi Faidul Qadir da kuma Imam al-Qurtubi shi ma cikin tafsirin shi Allah ya sa mu dace jiya muna tattaunawa game da matsalan Ya'juj wa Ma'juj cikin wannan sura mai albarka suratul Kahf idan ba manta ba zamu ci gaba da magana kan hadisin da muka fara ba mu kare sabon jiya gaban da muke tattaunawa shine su wane ne Ya'juj wa Ma'juj mun yi magana akan wane ne Zulkarnaini maganganun da malami suka yi da kuma matsayin da muka dauka na biyu sai Ya'juj wa Ma'juj muka faɗi cewa kabilu ne guda biyu kuma da nassin hadisi mutane ne kaman mu ƴaƴan annabi Adam ba wasu halittu ne aljanu ko mala'iku ko wani abu ba wani ya tabbata a cikin hadisi wanda kuma mun karanta shi hadisin da manzo Allah yake cewa ran tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala zai ce da annabi Adam ebo ka san wuta ka bata annabi Adam zai ce menene ka san wuta ya Allah sai ce cikin dukkanin mutum 99,999 za su tafi wuta ɗaya ne zai tafi aljanna tiniful 9 duk yan wuta ne sai guda ɗaya a lokacin hankalin kowa zai tashi ina fata an gane mai ciki za ta aihu atake yaro zai tsufa har ya furfura atake annabi ya maganganun halin da za a shiga sahabbai hankalin su ya tashi to shine annabi yake cewa Allah zai ce da annabi Adam inna fikum ummataini a cikin ku akwai al'ummomi guda biyu yace ma kana ta fi shay'in illa kasaratahu ba abinda suka shiga ciki face sun yawaita wannan abu yace su ne Ya'juj wa Ma'juj saboda haka a cikin su za a dauko 999 cikin mu a dauko guda daya malam Musa yace yawa an gane ku shine annabi yace da sahabbai ina fatan al'ummata ta zamto ɗaya bisa uku da yan aljanna sahabbai suka yi kabbara annabi yace ina fatan ku zamto rabin yan aljanna ma sahabbai suka ji daɗi suka ƙara kabbara an fahimci wannan abin da kyau to a takaice dai al'umma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam za su fi kowa yawa a gidan aljanna insha Allah Allah sa mu da ciki to karkashin wannan sai muka zo maganan kuma Ya'juj wa Ma'juj malami sun yi magana guda uku malaman da suka ce Ya'juj wa Ma'juj sune turawan mulkin mallaka da Burtaniya da Faransa da Germany da Belgium da Spain tunda sune suke wa duniya mulkin mallaka to sune Ya'juj wa Ma'juj maganan farko magana na biyu malaman da suka ce yan China ne Ya'juj wa Ma'juj kuma suka dage suka dinga kawo hujjoji suka ce sau da ga sunan dama yan guntattaki kanana kuma dukkan mannin su kusan iri daya suka ta kawo dai misalai kuma gashi sun fantsama duniya har ma wani ce suna ta tona arzikin kasa a duniya to waye in ba waɗannan ba aka ce kawo su ne Ya'juj wa Ma'juj magana da uku malaman da suka ce su ne magul ana kiransu da larabci tatara sada a tarihin duniya ba a yi wanda suke mulkin zalunci irinsu ba ƙasar Mongolia a yanzu kana jin Mongolia tana can kusa da China to daga nan suka fito shi ya sa ake ce musu Mongol Mongolia kenan barnan da suke a duniya har yau malaman tarihi ba su rubuta waɗanda suke barna irinsu ba idan suka shigo gari kusan kashe kowa suke yi abinda suka yi ta zubar da jini kenan. Muka ci Allah ka ƙarshen su a hannun su Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi a ainihin birnin Damascus a Syria. To sai magana na uku, malaman da suka ci a ya ajujo ma ajujo su halitta ne da har yau ma ba a san su ba, ba su zo ba, saboda haka wannan ita ce zance mafi ƙarfin dalili. Daga nan sai muka ɗauko hadisin Imam Muslim a cikin Sahih Muslim, muka fara karantawa jiya sau lokaci yayi. To hadisin za mu ƙarisa inda annabi ya tabbatar da cewa Ya'juj wa Ma'juj mutane ne basu ma bayyana ba. Bayan Dajjal ya zo yana barna a ƙarshen duniya, Allah zai turo annabi Isa, zai sauko a wani gu da ake kiran shi da Manaratul Bayda a gabar din birnin Damascus na ƙasar Syria a yanzu. Mala'iku ne za su sauko da shi, akwai mutanen da ma za su gashi ne na saukowa. Yanda ka san kaga jirgi na sauka, haka za su sauko da annabi Isa. Yana zaune haka, hannayen shi biyu ya dafa fuka-fukin mala'iku, suna saukowa da shi kyakkyawa, wanda gashin shi idan yi haka da kanshi sai ga ruwa yana abin nan kamar wanda ya fito daga wanka, kuma za ka gan shi kyakkyawa kamar lu'ulu'u. Annabi ke bada wannan labarin da wahayi, Allah ne ya gaya masa subhanahu wa ta'ala. To annabi sai idan ya sauko zai fasaba wajen neman Dajjalan ya fitini duniya, zai samu Dajjal aina a Babuluddin. Babulud yana kusa da Baitul Maqdis, masallacin Qudus a yanzu inda ake rikicin nan. To ana annabi sai zai karo da Dajjal, anan zai kashe shi. Mun ji kuma halin da duniya za ta shiga idan Dajjal ya zo. To sai annabi yake bada labari, yace bayan wannan ya faru, annabi Isa ya kashe Dajjal, ya samu mutanen da suka isu imani da Dajjal, saboda suna cikin matsanancin hali. Idan ya zo gari da kunin imani da shi, kowa zai arziki a garin, zai zo ya ce ƙasa ta fidda arzikinta a wannan wurin, komai zai fito, duk arzikin ƙarƙashin ƙasa zai umarce shi ya fito wurin da yake Sahara, ya ce ya koma Dausayi, kaga ciyawa ta fito, aikin shi kawai kenan, sama ki ruwa ruwa ya zubo. To idan kuma ku imani da shi ba, kowa sai ya talauci, gonakanku su ƙone, dabbobinku su mutu, arzikinka ya lalace in baka yi imani da shi ba. Wani ji ya ce min, Allah sa kare zo Najeriya, ya ce dan in ya zo kan za a yi tsiya, in ka bi shi kai kuɗi, in ka ƙi shi ka talauce, ya ce wallahi bin shi za a yi. Allah, Allah ka kare mu. Sai ya ce to zai same su ainihin musu albishir da gidan aljanna da darajarsu kuma a wurin Allah subhanahu wataala. Sai annabi ce fa baina ma huwa kadhalika, ana cikin wannan yanayin bayan an kashe Dajjal, hankali ya kwanta. Id auha Allahu ila Isa, Allah zai wahayi wa annabi Isa, yace ya Isa inni kharajtu ibadan li, to waɗansu bayina kun fana sake su sun fito. To shine fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqa, wannan kofin a lokacin za a bude ta a ce su fito. Allah zai ce la yadali li ahadin biqitalihim, ba wani dan adam da ya isa yake su, sun fi karfin kowa, ba wanda zai iya fada da su. Dan Allah ya ce a cikin suratul anbiya, hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansiluna. Allah yana labarin ya'juju ma, yace hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju, har lokacin da za a bude ya'juju da ma'juju su fito. Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansiluna, za ka gansu ta ko ina suna tuttulowa, kawai ta kan duwatsu ne, ta ina ne, ta cikin jeji, ta ko ina, miliyoyi ne, billions, daga wajen shiga wuta za ka gane yawansu. Fasanta cikin mutum daya shi ne ya jujuwa majuju 999. To kaga idan a yau a duniya akwai mutum biliyan daya, to ya juju sun kai triliyan kenan, tun za ka ninka shi sau dubu, haka ne ko? To kaga an ce yanzu duniya muna da biliyan takwas, 8 billion as of last year, a kiyasin da ake na ƙarya din nan. Allah ne kada ya sanya wa mutane shi. To a wannan kiyasin da United Nations ke bayarwa, to ana da ya juju wajen triliyan takwas kenan, za su fantsama duniya su cika ko'ina. Wa hum min kulli hadabin yansiluna, sai Allah ya ce zai ce da annabi Isa fa harris ibadi ila turi bayina waɗanda suka yi imani da ni kowa ya gudu a ji a haukan duwatsu a ɓuya saboda su ba za su zauna a sama ba kisa kowa dutsen liji zai faɗi kenan kowa ya kan dutse su kan ba za su hau sama ba za su cika ban ƙasa ne kawai sai ce wa yab'athullahu ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna famurru awailuhum ala buhairati tabariya akwai wani kogi ana ce mishi buhairati tabariya yana tsakanin Isra'il da tuddan Golan haka ake kiran shi Golan Mountain wurin da Donald Trump shugaban America ya zo ce ya ba wa Isra'ila yana cikin ƙasar Syria ne an gane ko to idan suka biyo ta wurin akwai wani kogi ana kiran shi da buhairati tabariya buhaira tasgiri ne na ainihin bahar al-baharu shine kogi buhaira kuma karamin kogi to za su biyo ta wannan kogin tabariya din fa yashrabu la fi ma fiha za su shanye duk ruwan da ke wannan kogin kaman kace su biyo ta dam din dadin ko misali sai sun shanye ruwan nan gaba daya duk kogin da suka biyo haka za su mishi sai annabi ya ce wa yamurru akhiruhum fa yaqulun idan suna wucewa ta wajen kogi suna ta sha to waɗanda za su zo daga ƙarshe idan suka iso kogi haste laqad kana bi hadhihi marratan ma'un da fanan kamar akwai ruwa ko saboda an shanye har an tsotse har ya bushe saboda tsaban bala'i abun ya wuce hankali su ya jujo majuji za su ce wai laqad kana bi hadhihi marratan ma'un kaman fanan akwai ruwa da ko da ruwa ya taba zama a nan wurin saboda tsaban bala'in su Allah ce wa yusaru nabiyullahi Isa wa ashabuhu Allah zai kiyaye annabi Isa da sahabban shi bi ma'ana duk waɗanda suka yi imani da shi akan duwatsu a wannan lokacin hatta yakuna ra'asu thauri la ilaha illallah za a shiga cikin masifa da bala'i ta yadda kansa hatta yakuna ra'asu thauri li ahadihim khairan min 100 dirhamin kansa guda daya in zaka saye shi ya kai dinare 100 nawa ne dinare 100 yanzu dinare daya yanzu wajen 1500 yake nema dinar guda daya to sai ka lissafa 1500 sau 100 kaga miliyan 50 kenan to shine kansa in kana so amma ganda haka annabi yace kansa guda daya saboda tsabar yunwa da za a shiga ba fa shanun ba kansa kawai in kai mace in ganda ne ka shiga uku ranan kenan to sai an sai kansa dinare 100 annabi yace fa yurgabu nabiyullahi isa wa ashabuhu annabi isa da sahabban shi ke su koma su dukufa suna ta'addu'a shine fa yurgabu su ta'addu'a suna ta roƙon Allah ya jujo ma juju su zaba su kadai ne a duniya kowa ya gudu ana kan duwatsu za su zo su dinga cewa mun gama kashe mutanen ƙasa bari mu kashe mutanen sama kuma suna nufin mala'iku sai su dinga daukan kibau suna harbawa sama da nassin hadisin annabi annabi yace sai Allah ya dinga duk kifiyen da ta tafi in za ta dawo sai ta dawo da jini sai ce mun kashe jibrilu sai a ƙara harba wata duk kibiyen da ta yi sama idan ta jima ta dawo Allah zai umarci mala'iku su kama kibiyen su sa a cikin jini su dawo da ita kawai da su yi murna wasu na ta kashe mala'ikun sama ana cikin wannan halin annabi Isa kuma da duk wanda ya imani da shi suna ta addu'a ana ta roƙon Allah fa yursilullahu alaihim an-naghf Allah in ya karbi addu'an sai ya turo wa yajuju wa majuju an-naghf fi riqabihim an-naghf da larabci ita ce tsutsan da ke shiga hancin dabbobi wanda ta yi sanadiyar mamutuwa makiyaya sun san wannan abu da za ka samu wanda ya san shanu da zai ma bayaninta ina fata an gane makiyaya sun san an-naghf sunanta kenan da larabci ba san sunanta da Hausa ba ko Fulanin zamani ba ma san sunanta da Fulatancin ba an gane ku shine fayis bihu na farsa kowa haka za ta dinga tana za ta na shiga musu kaga tana shiga wa dabba ta hanci Allah sai ta dinga shiga ta keyin su haka wannan tsutsan za ta dinga shiga cikin kansu da kwakwalwansu fayis bihu na farsa za su wayi gari gaba ɗaya sun mutu sai annabi ce kan mautin nafsin wahidati kamar mutuwar mutum daya atake dukkan su za su mutu haka Allah zai musu gaba ɗaya zai kashe su at once to shine annabi ce thumma yahbitu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila al-ardi annabi isa da sahabban shi duke su dinga saukuwa daga kan duwatsu sun samu labarin Allah ya kashe dujjal gaba ɗaya to sai ga wata sabuwar matsala in suka sauko annabi ce fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin ba za ka samu daidai da a ce kamu daya a ban kasa ba illa mala'ahu zahmuhum wa natnuhum face gawan ya juju ma juju da warin su ya cika duniya kuma duk inda wai a ko ina duk inda dan adam zai kalla ko ya taka ya juju ma juju ne Annabi sace to ya Allah ka kashe ya juju kuma ka bar mu da gawan ya juju wata sabuwar matsala kenan sai zaman duniyan ko ba za ta zauna ba saboda gawa har sun fara lalacewa Allah ya ce fa yargabu nabiyullahi isa wa ashabuhu ila Allah azza wa jalla Annabi isa ya ce to a koma kuma ai sabon addu'a Allah ka yaye mana wannan gawawakin ya juju to ina za a kai su ba zai yi ba hatta mass grave da ake ai adadi ne kadan wannan bayan da ka iya dashi to sai annabi ya ce ana cikin wannan halin fayursilullahu tayran Allah zai aiko da wasu tsuntsaye yace ka a'naqil bukht girman shi kaman wuyan raƙumi wannan tsuntsu yanda wuyan raƙumi yake dogo da kuma girma to kowanne tsuntsu girman shi ya kai wannan annabi yace idan suka sauko fatahmiluhum za su dinga daukan wannan gawawakin fatatarhum haythu ma sha Allah za su dinga urgar da su inda Allah ya ga dama Allah kadai ya san ina za a kai su alhaji Allah shike da duniyar shi wannan duniyar da kake gani babu banda Allah ba wanda ya san ta ina fata an gane shi yasa malaman da suka ce wai Bature ya zaga duk duniya bai ga katangan ya juju ba dan haka ba gaskiya bane dabbanci ke damu su har yau scientist abinda suka gano daga cikin ikon Allah bai kai ɗaya cikin dubu ba akwai wani professor Bature ne wanda ba irin binciken da bai ba bangarori daban-daban na ilimi hatta space ya tafi ba ɗaya ba ba biyu ba yake cewa yace we scientist kaga su kenan eh su yalla wai scientist yace abinda muka gano na abubuwan da Allah ya halitta yace Allah bai kai ɗaya cikin dubu na abinda Allah ya yi ba shi ya sallama yace matsayin shi na Kirista yana ga kawai a sallama wa Allah inda aka yi sa yana da addini kenan ya yi imani da akwai Allah to shi yasa wannan duniyar kanta dan wani wuri Allah ya ga dama ya nuna wa mutane an fahimci wannan abin da kyau shi yasa wani misali da nake ba wani muna magana kan wannan issue nace ka dauki duniyoyin da ake da su planet guda tara idan ka dauki duniyar Pluto wannan ta tara wacce ita ce mafi kankanta ba a gano ta ba ba sai 1930 shekara 90 da wuce aka gano ma da akwai ta duniya mai sanyin tsiya kenan wanda an ce sanyin da ke wannan planet din ya kai negative 400 shine kace kaman sanyin kankara sau 400 dan ka gane abu ina fata an gane sanan shekara ɗaya a wannan planet din shine kwana 248 shine kwanan shekara su a wannan abun nan shekara ɗaya tayi kwana 248 to idan kana kallon abubuwa na ikon Allah dole zaka sallama wa Allah kai halitta mutum kadai ma bai shi ikon Allah ba halitta dan adam kawai ka kalla ka san Allah ya isa haka nan mutuwar dan adam duk duniya ba wanda zai hana ka mutu a lokacin da Queen Elizabeth za ta mutu sarauniyar Ingila a lokacin da aka gano ba ta da lafiya tana Scotland ta je hutu duk wani consultant da ake ji da shi a Britania sai da aka kira shi da aka tara su aka ce ana so ku yi saving rayuwar sarauniya a taimaka ta cika shekara 100 yanzu tana 96 saura shekara 4 kawai ana so a mata bikin birthday na shekara 100 wasu burin su kenan a Britania suka gama duk abin da za su yi suka ce sarauniya za ta mutu yau kan kwananta ya kare ina fata an gane dan daga lokacin da idan kana bibiyan abun a ranan tun da kaga duk wani royal family yana flying daga London yana tafiya Scotland ka san akwai matsala kalide prince harry wanda ba ma shiri ake da shi ba sai ya dace a lokacin yana England haka ya hau jirgin haya ya tafi Scotland daga London yana cikin wani abun da ya yanke ya tafi nace wani sarauniya ta mutu wannan abun da ake ba lafiya ba karshe dole aka ce to idan an kasa saving gawan sarauniya ingila waye za a yi saving din shi ita kadai ce a duk duniya fa take driving ba ta driver's license ita kadai ne a duk duniya ba ta da passport e-passport duk duniya tana zuwa ba ta da e-passport kowa na da shi ita kadai ne a duniya take da ATM nata ita kadai ba mai zuwa wurin ATM nata kuma ita kadai ne a doka babu kotun da zai hukunta ta a duniya wannan law ne aka yi shi a duniya kowa ana iya masa hukunci in ya sauka a mulki amma ita banda ita ina fata an gane kuma doka ne daga House of Lords kaji sunan ma suka yi passing law kuma duk duniya aka yadda queen ba mai mata hukunci kowane laifi dai amma tana ina ha mamala Allah wasa ne yasa Allah wani mai baitin cewa aina ma haza hu qarun min dhahabin wa aina adun wa shaddadun wa qattanun qadaw ala kulli amrin la maradda lahu hatta qadaw wa ka'anna alqawma ma kanu ina abunda qarune tara da dukiya wanda dukiyan qarune fa ya wuce hankali duk waɗannan su Elon Musk su wane ne su Musk duk wallahi ƙarya ne kudin qarune ya in an kwatanta da nasu wasan yara ne Qur'ani yace yana da dukiya ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa amma ka Allah ya hallaka shi yace ina fir'auna ina wane gaba ɗaya sun zama tarihi haka kai ma duk kudinka duk mulkinka duk salahanka duk rashin mutuncinka sai ka mutu to abin da fi ma sauki ka bi Allah kawai wasan kwaikwayo ne zaman duniya shi yasa Allah ya ce la'ibun wa lahaw kawai wasanni ne kamar mafarki to ana wannan halin Allah zai aiko tsuntsaye su dinga dauke gawan yajuju suna wurgarwa a ina yace inda Allah kada ya barau kan shi sai to sai yake cewa thumma yursilullahu mataran idan aka gama kwashe su Allah sai aiko da ruwan sama mai karfin gaske la yakum minhu baytu madarin wala wabarin babu wani gidan da aka gina shi da laka ko da suminti ko da dutse ko wanda aka yi da fata face ruwan nan sai ya shige shi sai ya wanke duniya gaba ɗaya wannan ruwan ko ina sai ya wanke gawan yajuju gaba ɗaya yace fayghsilul arda wannan ruwan saman zai wanke ƙasa hatta ya turuka ha kazzalqa har sai Allah ya maida ƙasan ta koma kamar madubi saboda kyau kaga ƙasa tana haske kazzalqati kamar madubi thumma yuqalu lil ardi Allah sai ce da ƙasa ambiti thamarataki ki fidda albarkatunki duk wani abun da ya lalace da yajuju suka lalata ya dawo duk wata bishiyar da ta mutu da duk wani ciyawan da ya mutu a lokacin zai koma kore shar dawa da kun fa yakunu Allah tak zai ce kawai sai abu ya faru inji mai baiti yace idama arada Allahu shay'an fa innama yaqulu lahu kun qawlatan fa yakunu in Allah umarci abu ya nufin abu ya faru innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakunu to da wannan kun fa yakunun duk abin da ya mutu zai dawo annabi yace ta'kulu la isabati min ar-rummanati za a samu jama'a guda za su iya taruwa su cin rumman guda ɗaya su koshi saboda albarka kun san roman ko ba mu da shari'a nan sai ka je kasar larabawa wa yasadilluna bi kihfiha bawar roman guda daya za a iya lullubuwa da shi saboda girman shi sai annabi yake cewa wai baraka fil rasli za a sanya albarka cikin nonon dabbobi hatta annal likhata min al ibli nonon raqumi li takfil fi am min al nas za a samu taron al umma raquma dai za ta tsinonon ta kowa ya shaye goshi saboda albarkan da Allah zai zuba a duniya annabi ya ce wal likhata min al baqari la takfil qabilata min al nas za a samu qabila na mutane a wani kauye ko a wani gari duk wannan kabilan nonon sa guda ɗaya kadai ya kosar da su ai ta tatsa nonon ba zai kare ba saboda albarka yace wallika hatta min al-ganami litakfi al-fakhidha min an-nas al-fakhidha min an-nas al-fakhidha shine cinya bil kasra al-fakhidha bis sukun jama'a a ga larabci kenan annabi yace za a samu jama'a za su taru nonon tinkiya kadai ko akuya ga masu sha sai kosar da su a lokacin ne zaka dauko kudi kana neman mai karban zakka kowa yace baya so masu kudi su rasa zafin da zakka kowa baya so saboda kowa Allah ya wadata shi a lokaci to shine annabi yace fa baina mahum kadhalik ana cikin wannan yanayin iz ba'atha Allahu rihatan rihan tayyiba Allah sai aiko da wata iska mai sanyi mai dadi a daidai wannan lokacin fa ta'khudhu tahta abatihim za ta dinga shiga cikin hamatan masu imani fa taqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin duk wani mu'mini da duk wani muslimi mai imani Allah sai ya dauki rayuwar shi idan iskan ta kada duk duniya aka ji wannan sanyin to duk wani mai imani sai take zai rasu sai annabi yake cewa waya baka shirarun nasi ke zama banda ɗan iska ba wanda za su rage a duniya inda kai ka tumbatsa iskanci to ba za ka mutu ba daga kafurai sai ɗan iska da munafukai da azzalumai duk su Allah zai bari a bangasa annabi yace kiyama ba za ta tashi akan masu fadin la ilaha illallah ba su fade ta kuma a baki da zuci ina fata an gane annabi yace kafin a tashi kiyama kowa Allah zai dauki rayuwar shi waya baka shirarun nas duk duniya ta cika da yin iska ya taharajuna fiha taharujul humuri saboda tsaban lalacewa za su dinga jima'i a filin Allah kamar yadda dabbobi suke yi fa alaihim taqumu sa'a annabi yace akan su za a tashi kiyama menene dalilin karanta hadisin nan tun jiya har yau sai yanzu hadisin ya kare ina fata an gane saboda tabbatar da cewa ya ajuju wa ma'ajuju ba su zo ba da wanda suka ce turawan mulkin mallaka na Burtaniya da na Ingila da Faransa da waye da wanda suka ce yan China ne da wanda suka ce Tatar ne gaba ɗayan su wannan hadisin ya rusa maganar su ya ajuju wa ma'ajuj za su zo ne a ƙarshen duniya suna cikin alamatus sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin kiyama an fahimci wannan abin da kyau wannan shine ƙarshen hadisin ya zanto mun fahimci cewar ya ajuju wa ma'ajuj za su zo ne a ƙarshen duniya a yanzu kan ba su zo ba kuma kar Allah ya kai mu wannan lokaci dan lokaci ne na masifa lokaci ne kuma na tashin hankali cikin kissan Zulkarnain akwai ababai da dama da ya kamata mu koya abu na farko idan muka kalli salahin Zulkarnain da power da Allah ya ba shi a matsayin shi na shugaba ya zama shugaba mai adalci haka kai ma ya kamata ka zama duk inda kake shugaba ka zama shugaba mai adalci sannan duk inda kuma Allah ba shi iko ya ci galaba akan waɗansu baya zaluntar su to ba so shugaba ya zama dan yayi nasara Allah ba shi dama na shekara hudu ko shekara takwas ya zanto kuma yana takura al'umma yana zaluntar mutane ko kuma yana ramuwar gayya akan waɗanda suka buga da shi ba daga cikin siffa na mumini sannan kuka duba lokacin da suka neme musu aiki za su biya shi me yace yace mama kanni fihi rabbi khairu bana bukatan kudin to haka kowanne shugaba ya kamata ya zamo in za a yi aiki ba sai an bashi percentage ba baya bukatar return. Ina fata an gane haka tsarin shugabanci yake, dan shugabancin da aka baka akwai hanyar da kake samun kuɗi dan rayuwanka gaba ɗaya an dauki nauyin ta. Ko tafiya kai sai an biya ka, akwai allowance na tafiya, akwai kuɗin haya, akwai kuɗin furniture, akwai kuɗin man mota, akwai ƙarya, akwai duka an rubuta an hada. To idan mutum bai hakura da wannan ba, akwai security allocation wanda shi ba a tambayan gwamnati. Ina fata an gane duk abin da gwamnati ya ce yayi ta zauna, inda da security allocation ne ba a tambayin su. To idan ka ji a wata abin da suke warewa su kashe, an gane ko su kashe shi, sai kai mamaki. To aka ce mai mulki kare zanto mai daukan fansa, ko ko mai ramuwar ganya, ko kuma mai takura waɗanda yake mulka. Sannan mai mulki zama mai hakuri, kada zama mai saurin fushi kamar kububuwa. An gane ko? Aka ce ba a so mai mulki zama mai saurin fushi, ya zanto yana da hakuri. Sannan malamai suka jira daga cikin abin da za a koya cikin wannan mai mulki zanto ya sauƙaƙa al'umma samun access da shi, yadda za a isar masa da sako halin da ake ciki dan ya tausaya. Ina fata an gane ya yalwata wa mutane, yana daga cikin abin da wannan kissan ta ainihin koyar. Sannan kuma duk abin da Allah ya baka na dama ko na mulki ko na ɗaukaka ko na dukiya, sai ya ce qala hadha rahmatun min rabbi, wannan rahama ce ta ubangijina, ba wayo na bane, ba dabara na bane, ba ilimi na bane ba, hadha rahmatun min rabbi. Ai kaga shi Qarun ya ce ne qala inna ma utituhu ala ilmin indi, wannan dukiyan fa dabara na ne da ilimi na da ƙwarewa na, san shige da fice. Annabi Suleiman da Allah ya bashi mulki, ya umarci aljani ya je dauko masa gadan Bilkisu. Me yace? Yace hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru wa man shakara wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Yace wannan falala ce ta ubangijina, wa zai je birnin Saba ya dauko min gadan Bilkisu? Yace ai gashi na a gaban ka har an dauko. Kina fata an gane? Yace gashi an dauko da fadan da dauko wando a lokaci da yi. Annabi Suleiman ya shiru yace hadha min fadli rabbi, wannan falala ce daga ubangijina, amma liyabluwani, dan ya jarrabe ni, a ashkuru zan gode masa na masa da'a da wannan falala da ya min na mulki da isa, am akfur ko zan butulce mishi. Sai ya ce wa man shakara, duk wanda ya gode wa Allah akan wata ni'ima, fa inna ma yashkuru ala nafsihi, ya sani godiyar shi zata amfana ba Allah ba. Wa man kafara, duk wanda kuma ya Allah butulci, fa inna rabbi ganiyun, Allah mawadaci ne, karimu mai karanci. To haka ya kamata duk wanda Allah ya masa ni'ima kowace iri ce, ni'ima ta dukiya, ta ilimi, ta mulki, ta ɗaukaka, ta kome ka ɗauka, falala ce ta Allah. In ya ga dama kuma sai ya jarrabe ka. Kar wanne ya sa maka girman kai da nuna isa da taka kowa da rena kowa, a ce kai ne kake da zakatun fawa, kowa ka taka ya taku, waɗannan da suke zuga ka ran tashin kiyama wallahi ba za ka gansu ba. Za su kai ka ne su baro. In sun yi kokari shine su raka ka makabarta. Shikenan. Duka da NKJ ke masu zuga ka. Dukkar ka yadda. Za su kai ka ne kawai su baro ka. Wannan shine kadan daga cikin ababan da muka dauka daga cikin waɗannan darussa na kissan Zulkarnaini. Sai Allah ya ce ni
wataqna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'an.
Kun ga Allah na gama kissan su sai ya shiga maganar tashin kiyama. Yace wataqna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd, za mu bar sashinsu. Waɗansu suka ce mutane da aljanu ake nufi, waɗansu mutane suka ce ana nufin ya ajuju wa ma'ajuju. Yawma idhin, a wannan yini, yini na tashin kiyama, ya muju, suna ta turmutsu su. In aka samu zahama, a samu traffic in jam din nan, kamar misali a da ban san a yanzu ba, in aka taso daga Muzdalifa zuwa Mina, ba ƙaramin wahala ake sha ba saboda turmutsutsun mutane. Sai dai ka kwatanta shi da wurin dawafi, misali yanda dawafi, musamman dawafi na ranar sallah, kaga yanda gunke cushewa. To haka za a yi tashin kiyama, shine ya muji fi ba'd, suna turmutsutsu tsakaninsu da juna, da aljanu da mutane duk an cakuɗe. ranan ba wani aljani alaji sai ka naushe shi ma inda ana naushi dan kowa ta kanshi yake aljanin kanshi ma bai san shi aljani bane balle maka barazana shine ya muji fi ba'd duk an cakude sai Allah ya ce wal fiqa fi suri sai mu busa kaho fa jama'anahu jam'a sai mu tara su tarawa inda duk za sai a gaban zati dama busan kahon guda biyu ne wasu malami suka ce uku busa ta farko suka ce akwai annafqatul faza za a yi busan da duk duniya kuwa sai ya tsorita duk wanda ke dare sai ya firgita da ya ji karan wannan kahon busa na biyu kuma ita ce wanda gaba ɗaya za a fadi a suma shine fasaika man fis samawati wa man fil ard duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya suma sannan sai a sake wata busa kahon kuma fa idahum qiyamun yanzuruna kowa zai tashi ido fiki fiki alaji kowa ya kama hanya zuwa ga Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a karkashin wannan ayan annabi yake cewa yaya zan samu nutsuwa yaya zan ji dadin rayuwa bayan mala'ika Israfil ya dauki kaho ya sa a bakin shi yayi haka ya sun kuyar da kai jira yake Allah ce hura kawai daga kan shi hura yace ya zan samu nutsuwa ya hankalina zai kwanta ina ma zan ji dadin duniya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya tambayi mala'ika Jibril a lokacin Isra'i da Mi'raj yace ana ga mala'ika Mika'il baya dariya kullun ran shi a bace aka sune yace ai tunda ya ga wuta da idon shi bai ƙara dariya ba aka ce annan za a sa duk wanda ya saba wa Allah aka ce masa eh tun ranan har ran da annabi ya bada labarin yace shi kan bai taba dariya ba da yana dariya sai ya daina amma kar yanzu ka tsume ka daina dariya fa saban imani ina fa bai cikin siffan dan adam annabi ya kan yi murmushi ina fata an gane ka sa ku wadansu saboda imani ko dariya ba sai ka ganshi a tsume kana mai sallama ma da yake amsa to annan ba siffan mummuni bane ai bashashatul wajhi fara'a kanshi lada ne ina fata an gane annabi ya kan yi fara'a shi ba za maka taban kaga annabi fuskan shi a tsume to an taba Allah kenan an taba tauhidi za ka ga ya bata rai fuskan shi yayi ja kuma sai yayi magana amma ko shi aka bata ba za ka ga ya bata rai ba to annabi yake cewa saboda ganin wuta ya daina dariya Allah ce wani fiqa fi suri fa jama'anahum jam'a za a busa kaho za mu tara su kuma tarawa sai Allah ya ce mi
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا
yace wa arabna jahannama zamu bijiro da jahannama yadda kowa zai kanta da idon shi yauma idin a wannan yinin na tashin kiyama lil kafirina malami suka ce wannan lil wannan lamun din tazo ne bi ma'ana ala domin kalman arada yata'adda bi ala dan Allah ya faɗa a wasu wurare yake cewa dangane da yan wuta da yake magana akan fir'auna sai ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya kaga yu'raduna 'alaiha iska ce nan ma li ana nufin 'alal kafirina ina fata an gane to wa aradna jahannama zamu bijiro da jahannama yawma idhin a wannan yinin lil kafirina bi ma'ana 'alal kafirina ga kafirai ardan kowa zai ganta kirikiri annabi ya faɗi cewa jahannama zafinta shine in an kwatanta da wutan duniya ruwaya ingantacciya daga Ibn Abbas shine 1/70 na zafin jahannama idan ka taba zuwa gidan karfe kaga yanda wuta ke kona karfe ko take narka shi to sai da aka rage zafin jahannama sau 70 aka kasa aka kawo guda daya duk wutan da ke duniya idan kaga tankan mai ta fadi ta kama da wuta wannan wuta balbal din to ɗaya ne cikin bisa 70 na wutar jahannama Allah ya kiyaye sannan annabi ce za a zo da jahannama tana da chain sarƙoƙi guda 70 kowanne sarƙa guda ɗaya mala'iku 70 ke rike da shi to kaga 70 sau 70 yau mala'ikun da ke rike da jahannama amma ran tashin kiyama idan ta fushi sai ta watsar da su gaba daya har sai Allah ya mata magana sannan ta tsaya a zuba mata mutane da aljanu Allah ya ce yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid jahannama kin cika kin koshi ta ce akwai kari a irin wannan yinyi na bala'i da tashin hankali zamu ci gaba saboda lokaci yayi a wannan ayar da muka karanta yanzu gobe insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka mana rahama ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ya Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu ya Allah halin da muke ciki na kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana ya ubangiji ka kawo mana sauki ya ubangiji ka amsa mana ibadun mu da addu'o'in mu wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ka sa aljanna ta zama makomar mu Allah ka mana tsari da azaban kabari ka mana tsari da azabar wuta ka ainihin shigar da mu aljannan ka dan rahamarka ya ubangiji muna ƙara tawassuli da sunanka mafiya kyau duk waɗanda suke da ainihin bukatu na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke da damuwa kuma Allah ka yaye musu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah Allahumma qadhi hawaijana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'ir al-muslimin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم